Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. ‘Yan kungiyar ISIS sun kai hari da makami mai guba a wani gari kusa da Kirkuk da ke arewacin Iraki, inda suka halaka wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa, suka kuma raunata akalla mutane 600. Wannan ne ya sa ɗaruruwan mutane ƙaura daga garin, kamar yadda jami'ai suka bayyana a jiya Asabar. Jami'ai sun ce da ma'aikatan asibiti harin farko da aka kai an kai ne da sanyin safiya a garin da ake kira Taza. Prime Minister Iraki ya tabbatar da cewa wannan aika-aikar ba za ta tashi a banza ba, domin ko dole sai an zakulo waɗanda suka aikata a kuma hukunta su. Wani jami'i Adel Hussein ya ce mata da yara suna cikin fargaba a Taza, inda suke kira ga gwamnatin ƙasar da ta taimaka musu domin ɗaukar matakan gaggawa. Adel dai ya ce binciken Jamus da Amurka da suka shirya yi sun tura jami'ansu don bincikar irin gubar da aka harba. ‘Yan sandan Faransa sun kama mutane 14 bisa tuhumar yin zanga-zanga ta kin jinin 'yan gudun hijira da ke sansanin Kale, inda masu zanga-zangar suka tara wata gadar motoci da ƙona tayoyi. Masu zanga-zangar da suka kira kansu da suna tawagar shaida asali na kira ne ga 'yan gudun hijira da su bar garinsu su koma nasu garuruwan da suka fito, inda suka rubuta a allunan da aka rubuta cewa ba hanya a koma gida. Sun kuma fidda sanarwa da suka rubuta wa manema labarai cewa sun tabbatar 'yan gudun hijirar suna neman shiga ne kuma ba sa bukata, inda kuma a garin na Kale ya zama wani wuri da ya zama tarnaƙin 'yan gudun hijira da suke ƙoƙarin shiga cikin Burtaniya. Dubban mutane ne dai da suke gudun hijira suka kafa katafaren sansanin da kuma matsananciyar rayuwa a cikinsa. Sannan akwai wasu ƙananan sansanoni da ke tsakiyar ko kuma arewacin tekun na Faransa. Dakarun sojin saman Turkiya sun kai hari ta sama akan 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki, suka kuma kashe akalla mayakan sa kan guda 67, kamar yadda sojojin ƙasar suka sanar a jiya Asabar. Harin da aka kai a shekaran jiya Laraba, an yi amfani da wasu jiragen yaƙi ƙirar F-16 da kuma F-4, sun kuma kai harin ne a bisa sansanonin 'yan Kurdawan da ake kira da PKK a Turanci, da ma'ajiyar makamansu da kuma nufin tarwatsawa. Sojojin saman Turkiya sun na faman kai hari a kan sansanonin 'yan Kurdawa a arewacin Iraki tun daga watan Yulin shekarar da ta gabata, inda suka ce wannan harin ma an auna sansanoni 5 ne da suka hada da Kandil, Metina, Avasin, Haftanin da kuma Basiyan. Zaman sulhu da suka so kullawa dai ya gagara tsakaninsu da Kurdawan. Asali ma dai gwamnatin Turkiya da ƙawayenta na duniya suna tambara ita wannan kungiya ta 'yan tawayen PKK a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Babban jami'in diplomasiyar Amurka ya ce shirin tattaunawar zaman lafiyar da aka shirya yi na Majalisar Ɗinkin Duniya game da rikicin Siriya za a fara shi a ranar Litinin mai zuwa kamar yadda aka tsara, duk kuwa da zargin da suka yi na jarjejeniyar cewa ana sabata daga gwamnatin Siriya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa masu sa ido daga Rasha da Amurka suna ta taro a biranen Geneva da Amman don ganin cewa an kawo ƙarshen rikicin na Siriya. Kerry ya faɗa a Saudiya cewa daga bayan nan an samu rikicin na Siriya da sauka da misalin kaso 80 zuwa 90, wanda hakan yana da matuƙar muhimmanci, in ji sakataren na Majalisar ta Amurka. Haka kuma ministan harkokin wajen Siriya Walid Muallim ya ce gwamnatin su za ta yi iya kokarinta ta kiyaye dokar tsagaita wuta, amma ya nemi masu shiga tsakani da su ƙara kwana ɗaya don ganin cewa masu adawa da za a zauna da su sun isu wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican dake kan gaba Donald Trump ya zargi takwaransa na jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da magoya bayansa a matsayin abinda suka shirya na tilasta masa soke taron da ya shirya yi na gangami a garin Chicago a Juma'ar nan da ta wuce. Fada dai ya barke ne tsakanin masu goyen bayan shi Donald Trump da Sanders, inda mafi yawancin su suka daga kwalaye suna kiran sunan Bernie, suna shelar sunansa da Bernie. Yan sanda sun tarwatsa magoya bayan tare da kama akalla mutane guda biyar da ke da nasaba da rikicin a campaign din Trump na jiya Asabar garin Cleveland na jihar Ohio ne ya karbi bakuncin sa, inda ya ce wa Sanders din dan gurguzun abokin su tare da kira ga cewa kai bani kai wa magoya bayanka magana su shiga hayyacin su. Senator Bernie dai tuni ya musanta wannan zargi na Trump. Dan kundin balar bata nishan nan kuma mai kadakade wanda mawaki ne mai suna Ai Weiwei ya nishadantar da rayuwar yan gudun hijirar Syria da suka makale a sararin Subhana a kasar Girka, inda ya kawo abin kidan piano na Turawa sansanin. Hakan ya bawa wata mawakiya yar gudun hijira a Syria mai suna Nur Al-Khazam damar hawa kujerar kidan piano tare da kadakade wanda ta nishadantar da wurin. Ta kuma bayyana cewa rabanta da irin wannan kida na piano tun sakamakon kon yakin da ya koro ta shekaru uku daga Syria. Haka kuma an daga babban leda ne aka lullube ta ita da piano din dan saboda ruwan da ake yi, amma bai hana ta kidan ba. Weiwei da ya bayyana cewa yin bidiyon da yana son ya dada nuna wa duniya cewa ga irin ukubar da yan gudun hijira suke fuskanta in suka tsere a sakamakon yaƙe-yaƙe da kuma fadace-fadacen ta'addanci. A jiya Asabar gwamnatin Lebanon ta amince da tsarin gaggawa na bullo da wurare guda uku manya na jibge bola a cikin birnin Beirut. Ministan yada labaran kasar Ramzi Jayers ya bayyana cewa wannan tsari zai dau tsawon shekaru hudu, inda ya sanar da dubban masu zanga-zanga da ke yadda da cewa basu bari a zubar musu da bola barkatai ba kamar yadda take ta karuwa a cikin birnin na Beirut. Taruwar bola da ya fara ne tun a watan Yulin bara, amma da gabaya kuma aka fuddo da wannan tsari domin kwashe ita bolar da take addabar mutanen Beirut din. Ramzi ya kara da cewa za kuma mu bude wasu sansanonin jibge bolar a arewa da kudancin birnin. Har yanzu dai masu zanga-zangar ba a san makomar su ba, domin kuwa wanda ya shirya ta Alislam yana nan bai ce komai ba, domin sun bayyana cewa ya yi kira da ma'aikata su gujewa makarantu da wuraren ayyuka a ranar Litinin don kauracewa da nuna bakin cikinsu akan bolar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Duk wani sabon shiri tila zai fuskanci kalubale iri-iri. Makonnin nan dai duka muna kawo muku rahotanni dangane da shirin ciyar da dalibai a makarantun primary a jihar Kaduna da irin matsaloli da wannan shiri ke fuskanta tun lokacin da aka kaddamar da shi. Wannan makon ma muna da rahoto daga Kaduna kan zanga-zanga da wasu masu ciyarwa suka yi saboda rashin biyan su. Ga rahoto da wakilin sashin Hausa Iliya Kure ya aika mana.
Kamar ni da na kan da huwaren talata, ya kamata kudidin nan ya dinga shiga mana weekend ne. Kamar ran Friday, sai mun samu kudidin nan ran Friday, za mu nema kamin ranar Monday mun riga mun shirya binci mun ajiye kamin ranar. To amma kudi yakan zo mana da late. Don ran Monday nan ka zo mana da kudidin nan, kuma kamin wani lokaci ma sai zuwa yamman dare. Yanda in mun yan ba mu da yamman dare din nan, dole sai mun bi shaguna ne da daddare, kuma bai kamata ba. Masallan mu kenan.
To idan ba ku samu kudi ba, me kuke?
Mukan ci bashi ne.
Amma a bayaninsa ga manema labarai, kwamishinan ilimi na jihar Kaduna Dr. Shehu Usman Adamu ya ce wannan matsalar ba daga ma'aikatarsu ta taso ba.
Daga cikin matsalolin da muka samu rahoton faruwansu a cikin wannan shiri su ne rashin biyan wasu mata kudaden su akan kari. tsarin da muke bi domin mu biya waɗannan mata shine mukan aika da kudaden su zuwa bankuna da ake kira cooperative societies. Wasu daga cikin mata da suke shugabancin wannan cooperative societies su suke zuwa su ciro waɗannan kuɗi su raba wa mata ƴan uwan su. Rahoto ya ishe mu cewa wasu mata sun yi zanga-zanga akan cewa ba a biya su kuɗin su. Rashin biyan su ba shi da nasaba da ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha. Domin duk yawancin gundumomi da ya kamata a saki kuɗaɗen su domin su dafa abinci, an saka musu kuɗaɗe don su dafa wannan abinci. Sai dai muna da makarantun da ba a kai abinci ba wanda muka buƙaci a dawo da kuɗaɗe. Akwai gundumomi a ƙaramar hukumar Kaura da ƙaramar hukumar Zangon Kataf da ba a sami dawo da wannan kuɗi akan lokaci ba. Wasu kuma a ƙaramar hukumar Jama'a da ƙaramar hukumar Zaria. Waɗannan gundumomi mun rufe account ɗinsu, mun kuma hana a ci gaba da zuba musu kuɗi saboda ba a halasta a zuba kuɗi ba har sai in sun dawo da wancan kuɗi da basu ciyar da abinci ba. Waɗannan mata da suka yi zanga-zanga na rashin biya mun sa a bincika a gano musabbabin rashin isan kuɗinsu zuwa hannunsu. Sannan za mu ɗauki duk matakin da ya kamata mu ɗauka domin mu ga cewa mun sami ganin cewa kuɗin kowa ya isa hannunta a lokacin da ya kamata.
Duk da haka, wasu iyaye na kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta kai hankali kan wasu batutuwa masu muhimmanci a makarantu ba kan abinci kadai ba.
Suna na Rabo Mai Samari. To game da abincin da mai girman gwamna yana kokari akan ana ba yara free feeding. Ya yi kokari kwarai da gaske. Amma mu iyaye dai muna dan damuwa domin muna ba mu da isasshen azuzuwa. Na biyu, ba isasshen furnitures. Na uku, ba mu da inda yara suna zuwa bayi. To mu ba mu ce ya yi kuskure ba da yanzu ya kawo wannan magana abincin nan, amma roƙonmu dai ya ƙoƙari ya tanada mana wa'annan irin abubuwan nan.
Abiye malamai gaska akwai wahala. Mun ce to yanzu za a dafa abinci a ba yaro ya ci ya koshi, sannan bai samu isasshen koyarwa ba bai yi ba. Don malumin bai koshi ba ya ake so ya yi koyarwa. Ya kamata dubi malumi a kyautata mishi, a bashi albashin shi akai-akai a wurin ne zai samu karfin aiki. Musamman wasu malumai gaskiya na tausaya musu, inda za su je aiki sai sun kashe kudin mai. To ba biya ba ina mutum zai samu kudin mai. Kuma in ka je me za ka dan ci?
Waɗannan matsaloli da ma sauransu na samuwa makarantu da dama a jihar Kaduna. Akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki mataki wurin gyara su. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
An yi kira ga gwamnatin tarayya ta sake duba manufofinta kan ba da kuɗaɗen ƙasashen waje domin matakin ya jefa hatta malaman jami'o'i da aka tura ƙasashen wajen su ƙaro ilimi. Saboda kusoshinsu babu so a Najeriya cikin wani mawuyacin hali. Wani malamin addinin Islama Khalifa Aliyu Ahmed Abu Fatihi ne wannan kira tattaunawa da yi da Ibrahim Alfa Ahmed.
University of Maiduguri, bana student da suka yi apply mutum 36,000
waɗanda suka nemi shiga
jami'an University of Maiduguri. Mutum 7,000 aka ɗauka. Waɗannan ba inda za a sa.
Akwai kusan 30,000 ma kenan waɗanda ba a ɗauke su
ba. Ba a ɗauke su ba. A ce an hana yara zuwa karatu waje. Yaran nan da suke waje suke karatu ba ƴaƴan masu kuɗi ba ne kawai. 60 ko 50 daga cikin su ma'aikatan yin jami'o'i ne da ma'aikatan Polytechnic da College of Education. Wanda salaren su kawai ake ba su. Ake sa musu account su yi amfani da katin su. A cire su cire kuɗi su biya kuɗin makaranta su biya kuɗin abinci su biya kuɗin haya duk da wannan kuɗin su ba tare da wani taimako ba kuma su dawo su yi aiki a universities. Waɗansu course din da suke yi babu shi a Najeriya. Tukunna waɗannan mutanen ba ku yi musu tanadin komai ba. Rana ɗaya mutum ya je ya sa katin sa account
dai ya cire kuɗi
zai cire kuɗi ka dauki kanka kana Abuja ka je banki a ce bankin ka yau an tsayar da shi za a yi tunani za a gaya maka akwai matsala za a warware inda in ka fito za ka iya zuwa gidan wani abokinka ka karbi kuɗi in ka bayan wannan abokinka za ka iya zuwa ko ina ne gidan ƴan uwanka ka ci abinci amma ka dauki kanka kana Washington anan ka je ka sa katinka zaka cire kuɗi saboda ka biya kuɗin makaranta
abu yaki
in dai ba jita zaka dauka ka je bakin titi ka rika kida kana bara ba wanda kuma wannan bacin suna ga ƙasa yafi kowanne baci ya kamata da an yi hikima da za a bambance ƴan makaranta da ƴan kasuwa
daga Katsina mun samu rahoton cewa kungiyar iyaye da malamai ta makarantar kolejin tarayya dake garin Dayi sun hada kuɗi naira miliyan 11 domin sayan wasu filaye da nufin ƙara fada da wannan makaranta ga rahoto da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Tani Hunto ya aika mana kan haka.
Alhaji Ibrahim Yahadunga ya ce iyayen ne suka tattara waɗannan kuɗi domin biyan mutane 32 da aka yi amfani da filayen su wajen fadada makarantar da kewaye ta.
Lokacin da muka zo muka samu wannan makaranta mun same ta da wannan matsaloli. Yara ba kwanciyar hankali, iyaye ba kwanciyar hankali. Su kuma waɗanda aka shigo nikin su an hana su su noma ko ba a ba su kuɗi wa shekara da shekaru. To bisa wannan dalili muka zo na da mu da iyaye yayin yara da ita makaranta muka ga mashita shine mu zo mu hada yadda zamu su ko bashi ne iyaye su ba mu saka yadda kudin duka miliyan 11 ne da 900 to sai muka raba kudin ga yawan dalibai sai kasance kowa zai bada tantan sauran 10,000 to da muka ga abun yana da yawa sai muka yi tsari cewa a biya su biyu tan biyu to akasarin da muka zo yawan daliban ba su kai su iya kwabarin ba na farko aka samu 4,200,000 miliyan 4,200,000 na biyu kuma aka samu miliyan 2,800,000 so muka ga ko ba za mu kara koma mu caji su iyaye ba to cikin account din mu wanda muke tahiyar da makaranta namu na PTA taimakon da muke bata sai muka cika kuma miliyan 4,600,000 suka zama miliyan 11,900,000
naga kamar kun fara aikin shi wannan katanga za ku ci gaba da yi ne ko akwai wani tsaiko da ya taso hauka tsaya
to shi aikin katanga ba PTA ke yin shi wannan gwamnati ce ta tarayya compensation a doka dama jiha ke bada to da yawadiya to da aka zo sai ita local government ta malumfashi ta dauki alhakin za ta biya ko ba ta biya
Alhaji Isa Yusuf Funtuwa shine shugaban kolejin gwamnatin tarayya dake garin na Dayi yayi bayani kamar haka
shi biyan wannan kuɗi na compensation abu ne wanda yake mai muhimmanci ga tarihin makarantar nan saboda rashin biyan wannan diya ga su masu gonaki shi ya hana makarantar ta iya katange harabata saboda bayan da za a iya katange wannan haraba da haƙƙin waɗansu mutane akan ita makaranta saboda wannan gonaki ba a biya su ba in ko ba a biya su ba bayan da za a yi a iya katange wannan makaranta babban farin ciki da nake da shi a yau shine an biya wannan diya ga masu gonaki muhimmancin wannan katanga su za su tattara kuɗi su biya saboda haka muna godiya ga su iyayen yara da suka biya da kuma duk wanda ke da hannu akan biyan wannan muna godiya gare su muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci mun gode kwarai da gaske
to ga aikin katanga mun ga kamar ya tsaya su kungiyar iyaye da malamai sun ce ba haƙƙin su bane na yin shi wannan haƙƙi na hukumar makaranta wannan ƙarin bayani zaka yi dangane da wannan
yawa ita dama gwamnatin tarayya haƙƙin ta ne ta katange katanga kuma duk shekara tana sako kuɗi da za a katanga da za a yi ci gaba da aiki katanga matsalar da aka samu shine ba za a iya yin katangar ba saboda masu gona za su miƙe su ce su ba su yadda a shiga gonar su ba a masa katanga sai an biya to amma yanzu tunda Allah ya kawo an biya to insha Allah za mu ci gaba da katange wurin nan ba da wani lokaci ba insha Allah makarantar da yi za ta zanto katangagga
Salisu Lol Falal da yana ɗaya daga cikin mutane 32 da suka amfana da kuɗin da aka biya su na filaye da makarantar ta ƙara domin fadada makarantar shi ma yayi nashi bayanin kamar haka
akai ta tikkawa ha Allah ka wannan principal ya bi hanyar ya ga ta dace da a biya mu to muna godiya gare shi ga ha Allah ya kawo mu lokacin da an gama biyan mu
ka ce da kuna ta ganin kamar bakwai da bakwace muku za da an gaya muku ko me za a yi da filin?
Eh, an gaya mana hilin makaranta aka iba da gonakinmu aka bi gonakinmu kuma za a hana mu noma, muka ce a ba za mu yadda ba.
To kuma tsanku na yanda ba ku taimakawa a yi ginin makaranta kyauta har ganin cewa kila ƴaƴanku ne za ku shiga?
To ai ita gwamnati da tun farko an tsara haka da mun amince, to tunda ba haka ta tsaro ba ta amince, in ta taba kayan ka ta biya ka, to ya kamata mu ma a biya mu.
To yanzu filinka dukkan naira nawa aka baka?
Ito na anshi kaman miliyan ɗaya da wani abu.
Ita dai wannan kungiya ta iyaye da malamai ita ce ta tattara waɗannan kuɗaɗe domin bunƙasa jin daɗin ɗalibai da ma malaman da ke wannan makaranta. Zaruddin Sanufuntuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A farkon wannan wata ne aka yi taron shekara-shekara na ƙungiyar malaman kimiyya da fasaha na duniya baki ɗaya da aka yi jihar Maryland ta nan Amurka. Cikin wanda suka raci wannan taro har da Farfesa Simon Yelams na jami'ar tarayya ta Abubakar ta Fawa Alewa da ke Bauchi. Ibrahim ya tambaye shi irin matsaloli ta fuskar ilimi da matasa suke fuskanta a halin yanzu.
Babban magana. Wannan shine ainihin bukatu ko kuma damuwoyi da ya gallabe mu musamman a kasashe masu tasowa ba ma Najeriya kadai ba. Rashin aikin yi ko kuma an gama makaranta amma ba a sami aikin yi ba, to sai kaga yara sun shiga wasu damuwoyi. To damuwoyin nan suna da yawa, har ma yakan kawo ga wasu ɗabi'ai da basu cancanta ba. Now babban abin shine wannan irin shiri da already akan yi yakan tafi ne kawai cewa mutum zai shiga makaranta ne ya fita ya sami takarda ko certificate. To amma bai da wani kwarewa a wani sana'a, wani abin da zai iya yi na dogaro ga kanshi yayin da ya gama. To amma sauran kasashe ba haka suka dauka ba. So sauran kasashe yadda suka dauka shine daga farko har zuwa sama a karatun mutum, akwai inda zaka koyi sana'a, akwai inda zaka dan koyi abin hannu wanda koda ka gama baka sami aikin gwamnati ba, ma wasu ma ba su yi marmari aikin gwamnatin ba saboda kore wanda sun riga sun samu. So za su gwammaci ko su bude kasuwanci ko wasu masana'antu na kansu sannan su ci gaba. Wasu kuma za su karo ilimi ne akan wannan kwarewar har su kai inda za su kai. To wannan yakan taimaki kasa ba kaɗan ba, domin zai rage rashin aikin yi, zai rage damuwoyi kaman su da yana kawo mana irin ko me yake kira insurgencies,
irin tashi-tashin
hankula na yanzu. Yawa, wanda duka an ka haɗa su za ka tarar rashin aikin yi ne. So in da za a ɗauki karatu ko tsarin karatu irin wanda muke bayani yanzu, muna ganin kowane yaro kafin ya gama yana da wani baiwa, yana da wani sani abinda zai iya yi ma kanshi ko da ma bai samu ya samu wani aiki a gwamnati ko a kamfani ba, amma ba zai zama zaune gari banza ba. Yawwa.
To me yake hana mu tunda an riga an san cewa ga abinda zai taimaka mana, me yake hana mu, me zai sa ba za mu yi ba?
Eto, me zai sa ba za mu yi ba, abubuwan suna da yawa, amma me zai sa mu yi shine kawai zan so in fi capitalizing akai. Abinda zai samu mu yi shine in ba mu yi ba karatunmu zai yi baya-baya, valu na makarantunmu zai daɗa yin baya-baya domin kasashen duniya gaba suke yi. So yanzu ana bukatan ɗalibai ko kuma product wanda za su gama makarantu su gama da wannan sani da wannan kwarewa ɗin. So ko da sun je wasu kasashen za su iya yin aiki a wurin. To koma a kasashensu da canjin yanayi duk za su sami wurin zama, za su sami abin yi. To amma mu in ba mu yi ba, to lallai kenan mun daɗa galabaita ko namu ma'aikatan ko 'yan makarantar sun gama ma irin za su koma bayani, sai dai sun je sun sake yin bincike. Kuma wani lokaci ma in an je ba za a iya ɗaukansu ba saboda kurewansu ba a tocin irin wannan wurin ba. To wannan shine abin da zai sa ya kamata mu rungumi wannan shiri na haɗaɗɗiyan koyarwa wanda yara za su tashi da fahimtar kusan kowane aspect, kowane gefe. Aha. To menene zai hana, o menene ke sa ba a yi? Well, zan iya ce na ɗaya watakila rashin fahimta, na biyu watakila the will mind, that is tunani ko kuma niyya, maybe daga gwamnatocin da ke mulki a wancan lokacin, yawa karfin zuciyan yi din wani bi kuma kayan aiki din su ma suka handami rashin yin shi. So in ana bukatan dan wasu abubuwa na koyarwa kadan, to in babu su sai kaga ya zama damuwa, ya za aiwatar shine
a wannan fanni ma. Wato kamar dai abun nan dake addabar Najeriya na addabar fannin ilimi, wato zarmiya da cin hanci,
zahiri wannan babban dalili ne a ciki. Zarmiya da cin hanci ba wai ya tsaya yan kasuwa ko ma'aikatan gwamnati ko ba, ko a cikin wajen koyarwa ana iya samun shi, to yakan zo ta hanyoyi daban-daban, amma in har akwai irin shi za a samu poor quality ne, wato abin ba tsari sosai ko an yi karatu.
Akwai wani abin da zai baka mamaki shine cewa na sani ba zai baka mamaki ba da yake kai ka sani to fannin ka ne shekaru aru kake koyarwa. Dalibai akan gama makaranta za ga cewa yaro kusan bai san komai ba, kamar a nan jihohinmu musamman na arewa, za ga cewa in an yi jarabawa ta gama makarantun secondary din nan, za ga cewa watakila kasa da kashi 10 cikin 100 suke cin jarabawan nan. Wasu sukan je su shiga jami'a har su fita daga cikin jami'a din, amma in ka zo ka ce mutum ya rubuta maka wasiƙa mai kyau guda da turanci ba zai iya rubuta maka ba, amma wai ya fi gama jami'a guda kenan. Wannan laifin ku malamai ne ko laifin ɗalibai ne ko kuma laifin gwamnati ne?
To zan iya ce kafa uku ne, da malaman, da ɗaliban, da gwamnatin, duka kowanne na da shiya a ciki. Amma babban mai laifin zan iya ce ya danganci wayanda suke da hakkin tanadar da wajen karatu da kuma jin daɗin masu koyarwan da sauransu, wato za a iya ce gwamnati
kenan.
Yawa, in gwamnati ta dauka cewa suna son karatu mai inganci, suna son canji, suna son a koyar da yara a hanyar da ya kamata, kuma su zama da karko, za su iya zuba abubuwan da ya kamata ya kawo wannan canji a kasa, kuma za a same shi. A gefen malamai, wasu malaman ko kuma a fannin malamai zan iya ce wani lokaci akwai niyya din, akwai bukatan ayi a koyar mai inganci, amma sai ka tarar wasu malaman su kansu ba experience din sosai akan wannan sabbin hanyoyin koyarwa din.
Masu aro da wannan bayanin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji, da kuma Farfesa Simon Yalam da Ibrahim Alfa'ame da kuma Kiba Hiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labaran duniya.
To, ‘yan kungiyar ISIS sun kai wani hari da makami mai guba a wani gari da ake kira Kirkuk da ke arewacin Iraki, inda suka hallaka wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa, suka kuma raunata akalla mutane guda 600. ‘Yan sandan Faransa su kuma sun kama mutane 14 bisa tuhumar ‘yan zanga-zangar da suke nuna ƙin jinin ‘yan gudun hijira a sansanin Kale, inda masu zanga-zangar suka tara gadar motoci inda ‘yan gudun hijirar ke bi tare da ƙona tayoyi. Dakarun sojojin saman Turkiya sun kai hari a sama a kan 'yan tawayen Kurdawan arewacin Iraki, suka kuma kashe akalla mayakan na sa kai guda 67 daga cikinsu, kamar yadda sojojin ƙasar suka bayyana a jiya Asabar. Babban jami'in diplomasiyar Amurka ya ce tattaunawar zaman lafiyar Siriya da aka kulla za a yi tana nan za a yi tare Litinin kamar yadda aka tsara, duk da kuwa zargin da ake wa gwamnatin Siriya da saba dokar yarjejeniyar zaman lafiya. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya zargi takwaransa na jam'iyyar Democrat, wato Bernie Sanders, da cewa su suka kulla ya ja har aka dage taron nan da za su yi a Chicago a ranar Juma'ar da ta wuce.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. ku huta lafiya.